أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم لهم بمثاله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إيا يوم دبا لمم دا سيرة إلى المسكية تعود مؤنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنما أن مجلسي يفسر مت آية وتنتهي آية تكفي تسكين سورة آل عمران. جدا تتمشي وعين ودنا موضوعات بمكي مرحلة مدينة زمان مسمى سبودة سوبة جميل حركة تكرنتر وثنى دوكا متاكي متاكي نجمنا دا مدينة دا داما دا ايكي دام الأمة wanda ya kamata duk lokacin da aka hadu a dinga dauko wani matsala daga cikin wannan matsaloli a zuwa yi bayani a kai. Duk da fassara wata aya daga cikin ayoyin Qur'ani ba a rasa wasu tsayayi da kuma wasu shirutarwa wanda wannan aya take dauke da su. To amma muna nan tafi dai insha Allah zuwa kai wannan matsala din. Amma daidai da yanda aka bukata za mu fassara wannan aya wacce kuma fassaranta din da zai ishe mu ga awa daya kamar da muka gani aya ce take da bayani masu yawa. Aya ne take ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wannan aya ce ta karshe daga suratu Ali Imran. Ayar tana da fassara daban-daban har wajen guda uku. Kowace fassara kuma yake iya daukar mu akalla awa daya. Amma za mu yi kokari mu ga cewa mun hada su gaba ki dai a takaice mun yi su a cikin awa ɗaya da muke da shi. Fassara ta farko ta wannan aya gundarin fassara. Ya ayyuhallazina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى يا كرام المؤمنين مثل يا قوة دنجا كتي إيماني كتي إيماني ذا الله كتي إيماني ذا منزل صلى الله عليه وسلم منزل تلي كتي إيماني ذا راني تاتي القيامة kuka yi imani da annabawa da malaiku da littattafan da Allah subhanahu wataala ya yi ku. Kuka yi imani da kaddara. Kuka yi imani da duk abin da Allah subhanahu wataala ya nemi ku imani da shi na gaibu ya ce isbiru ku yi haƙuri. Isbiru ku yi haƙuri wato haƙuri a kan bauta wa Allah subhanahu wataala. Wasabiru kuma ku yi haƙuri wa juna. Kun haƙuri wa juna ko kuma ku takura zuciyanku a kan haƙuri. Wani aiki ko kuma wani lamari ba zai wahala zuciyarka baya so ya yi haƙuri amma ka danne su ka tilasta zuciyarka ɗin da yin haƙuri a kan wannan lamari. Wa rabitu kuma ku yi ribati ma'ana ku tsare kayan kanku a kan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko wani lamari na Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayanin gaba shi zai zo a nan gaba. Wattaqullaha ku tsoraki Allah subhanahu wa ta'ala ku kasance a zuciyarku akwai takawa. Takawa shi ne jin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hanuwa daga dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Yake idan kuka yi waɗannan abubuwa yake la'allakum tuflihun za ku samu rabo. Wannan fassara ne gundarin fassara. Akwai fassara na biyu kuma wannan fassara na biyu shi ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya kira mu'minai sai ya kira kowanne ɓangare daga cikin ɓangarorin musulmai. Saboda musulmai sun rabu zuwa kashi uku ne kamar yadda hadisin Umar bin Khattab ya tabbatar mana da haka. Akwai musulmin da yake dauke da suna muslim akwai wanda yake dauke da suna mu'min, akwai wanda kuma yake dauke da suna mu'min, wanda dukkansu musulmai ne, amma matsayin da kowanne yake da shi daban-daban ne. Kamar yadda mun yi bayani musamman akan wannan akan wannan marati al-islam al-iman al-ihsan. To waɗannan umarni guda uku, isbiru wasabiru wa rabitu, wasu suka fassara shi daga cikinsu Sheikh Abdullahi bin Tobi, wato kanin Sheikh Usman dan Tobiyo, a cikin tafsirin Fajr-i Ta'wil. Ya fassara wannan aya ko waɗannan umarni guda uku. Na farko ya ce isbiru, yana isara ne zuwa ga al-islam. Wasabiru, yana isara ne zuwa ga al-iman. Wa rabitu, yana isara ne zuwa ga al-ihsan. Domin duk ayyukan da suka shafi ibada suna ƙarƙashin abin da ake kiransa al-islam. Duk abin da ya shafi ibada, sallah ne, azumi ne, zakka, da duk nau'o'in ibada daban-daban, dole ne sai mutum ya jure, ya yi haƙuri, a nan tukuna zai iya aiwatar da su. Shi ne ma'ana isbiru. A lokacin da ya aiwatar da dukkan ibadun da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya aikata, to a wannan lokaci za a kira shi musulmi. Ya sallama kansa gabaki ɗaya zuwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya saka shi ya umarce shi ya ibadu, ya zamanto musulmi kenan. Hakan kuwa ba zai yiwu ba sai in ya yi haƙuri. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya ce isbiru. Da ya ce kuma wasabiru, yana magana ne a kan imani. Domin imani wani abu ne wanda yake zuwa daga Allah subhanahu wata'ala. Idan Allah ya ce ko manzo ya ce ka tsaya a kan abin da suka ce, ka takura zuciyarka a kan jin wannan abin da Allah da manzo suka ce da kuma gaskanta shi. Ko da ma a wannan abin bai dace ko kuma bai daidai da son zuciyarka ba, ko wannan abin zuciyarka ya fi ƙarfin ya ɗauki wannan abin, amma za ta ɗauka ta gaskanta. Saboda haka aka cire wasabiru, ku takura zukatanku, ku jure, ku ɗau dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala da manzo suka faɗa, ku imani da shi. Saboda wannan wajeni fa'ala yana bada ma'ana na takura kai, ka tilasta zuciyarka yayi abu. A nan ana nufin imani dole sai ka takura zuciyarka, tukunin imani zai zo zauna cikin zuciyarka. A lokacin da wani abu ya zo maka ya yi ta tunanin kwakwalwarka da zuciyarka, to za ka ajiye abin da ke tunani na cikin kwakwalwarka, ka takura zuciyarka, tilas dole sai ya yi imani da wannan abu, ko da ya kasa fahimtar wannan abu. Alal misali, Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya ce mana wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, aljanna fadin aljanna guda ɗaya tan kawai ya kai fadin sama bakwai da ƙasa bakwai gabakiɗaya. To kaga wannan sai ka yi musabara, ma'ana sai ka janye zuciyarka, ka tilasta shi ya yi imani da wannan ya gaskanta haka ɗin. Domin zuciyarka abin da zai sauyada maka shi ne a lokacin da aka ce aljanna ya fi faɗin sama bakwai, ƙasa bakwai gabaki ɗaya, aljanna ƙwaya ɗaya ko kuma na mutum ɗaya, za ka iya cewa to aljannan a ina yake? To tunda ya fi faɗin sama bakwai da ƙasa bakwai gabaki ɗaya, a ina aka ajiye shi? To amma har kace ta imani, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya faɗa. Saboda haka za ka yi musabara, za ka takura zuciyarka, sai ya yi imani da wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce shahidi rayayye ne, duk irin tunanin da za ka yi zuciyarka ba zai iya fahimtar wani irin rayuwa ne shahidi yake yi ba, tunda baya numfashi, ga shi nan jina-jina, ba shi da rai, kuma an ce yana da rai. Nan ma sai ka takura shi, ka danne shi, kai imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Saboda shi ne ya halicci zuciyar ka ɗin, ba dole ne duk abin da Allah ya faɗa sai ya yi dace ko ya yi daidai da abin da ke cikin zuciyar ka ba.
to wannan ne yasa kace wasajiru wasajiru an yi magana zuwa ga makamin iman sannan kuma warabitu shi ake yi magana a makamin ihsan makamin ihsan shi ne fajin sanin Allah subhanahu wataala fajin sanin Allah subhanahu wataala shi ne ake kiran sa al-ihsan shi kuma wannan matsayi zaka kai shi ne a lokacin da zuciyarka daga tsanka ga tsanka ga baki daya ku allaku ne ga Allah subhanahu wataala zuciyarka baya rabuwa da Allah subhanahu wataala gabanka gabaki ne ba sa rabuwa da Allah subhanahu wataala har sun ka kullun yana ambatan Allah gabanka kullun kuna bauta wa Allah zuciyarka kullun yana tunani ne akan Allah subhanahu wataala babu tunanin komai a ciki ka zama to gabaki ɗayanka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan kai irtibati kanka da zakanka da zuciyarka da komai naka da Allah subhanahu wataala babu komai da kake tunani sai shi Allah subhanahu wataala shi ta Allah subhanahu wataala anan ya kira insani da warabitu warabitu mana rabtu ala rabbiki ne kullawa ko kuma hada alaka ya kasance alakar ka kowanne lokaci yana tare ne da Allah subhanahu wataala kenan kuma ne guda uku Isiru yana magana akan waɗanda ba su kai matsayi na imani ba. Wasabiru yana magana akan waɗanda suka kai matsayi na imani. Warabitu yana magana akan waɗanda suka kai matsayi na imani. Domin idan aka ce wannan musulmi ne ya kama suna ne, ba zai yiwa ce dukkan musulmai matsayi su daidai ba. Baya yiwa. Matsayin da wannan musulmi ya taka, wannan musulmi bai taka ba. Matsayin da wannan musulmi ya taka, wannan musulmi bai taka ba. Mun yi bayani akan a majalisin da muka zauna muka yi bayani akan maratibul islam waɗannan kalmomi guda uku al-islam al-iman al-ihsan ayoyin qur'ani da yawa suna tafiya ne a kan su da yawa suna tafiya ne a kan su wata aya tana fuskantan musulmai ne to ma'ana wannan da ba su kai mataki na mu'minai ba wata aya kuma tana fuskantan mu'minai wanda ba su kai mataki na mu'minai ba wata aya kuma tana fuskantar musulmi wanda idan mutum bai sani ba sai dauka maganganu ne daban-daban alhali duka magana ne guda daya waɗanda ake magana da su ne daban-daban an gane mun buga misalai da dama a wancan lokaci amma saboda wannan bayanin da muke dauke da shi a fahimce shi za mu kawo misali ɗaya daga cikin waɗannan misalai daga cikin waɗannan misalai ya nan misali idan muka ɗauki magana ainihin na saukar rai Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya da take cikin suratul ma'ida ya nuna mana cewa masu saukar rai mala'iku ne masu yawa inda yake cewa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna yace idan mutuwa ya zo wa wani daga cikin ku yace mala'iku ne su ne za su zo su ɗauke ransa kaga wannan yana magana ne ga wanda ya taka matsayi na musulmi an gane ai domin shi tunanin da zai yi a nan shi ne idan aka ce mala'iku ne da yawa suke ɗaukar rayukan mutane to ya zo daidai da irin tunanin hankalinsa domin yana gani lokaci guda Allah ya kiyaye za a yi haƙari mutane goma ashirin lokaci guda su mutu ko wani annoba ya zo lokaci guda mutane da yawa su mutu in mala'ika ɗaya ne zai ɗauran yaya aka yi kuma lokaci guda ma mutane masu yawa suka mutu sannan ce sun tsaye ne kuma ya ɗauke ransu an gane da shi yasa aka yi masa magana daidai da irin matsayin da yake da shi a cikin musulunci hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna mala'ikun mu su ne suke ɗaukar rayukan mutane suna da yawa kenan masu ɗaukar rayuka wannan yana magana ne akan makamul islam wata aya kuma Allah subhanahu wataala yake in yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum wanda yake ɗaukar rayukan ku shi ne malakul maut malak mala'ika ne guda ɗaya kan bai shi mala'ikatul maut ba malakul maut wannan yana magana ne akan waɗanda suka take mataki na imani idan ka take mataki na imani in aka ce ma mala'ika ɗaya Allah ya wakilta ko da lokaci guda mutane dubu za su mutu shi ɗayan shi ne yake ɗaukar ransu zuciyarka zai karɓa kuma ya gaskanta an gane ai Sanda kuma Allah subhanahu wataala yayi magana da wanda suka take matsayi na imtihan. Allah yake Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha. Allah yake Allah ne da kansa yake daukar rayukan mutane a lokacin da za su mutu. Wannan yana magana ne akan wadanda suka take matsayi na al-insan. Kaga kenan maganar malaika mai daukan wannan magana kamar babu shi. Allah ne da kansa yake daukar rayuka. An gane ai. Duk maganar daya ne. Magana abu daya ne, magana ne na daukar rayuka. Amma ki ga wannan daidai da irin matsayin da ya tsaka a musulunci. Aka gaya wannan daidai da matsayin da ya tsaka. Aka gaya wannan kuma daidai da matsayin da ya tsaka. Sai za ku fahimci kuskuren wanda zai zo ke mutane da baki ɗayan ku matsayin su daya ne. Sai za ku fahimci kuskuren sa. Yaya za a mutane su kasance matsayin su daya? An gane? To wannan misali ne na cewa ayoyin Qur'ani suna magana ne akan mutane daban-daban. An gane wata aya tana magana ne akan wasu mutane, wata kuma akan wasu mutane. An gane yanda kuma kowace daga cikin su zai ta iya kuma tantara su daidai da yanda mutum yake matsayin da yake da shi. An gane to saboda haka waɗannan umarni guda uku isbiru wa sabiru wa rajiku. Isbiru yake magana akan waɗanda suka tashi mataki na Islam. Wasabiru yake magana akan waɗanda suka tashi mataki na imani. Warajiku yake magana akan waɗanda suka tashi mataki na ihsani. Wanda ba kowa bane yakan taka mataki na ihsani, kowa ne da wani waɗanda ba su ishe a gida na su ba a cikin al'umma. Waɗanda za su kai wannan matsayin. An gane saboda matsayi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake cewa an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun yara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An gane ai kun ga mutanen da suka tashi wannan matsayi kadan ne daga cikin wannan al'umma dai. Kuma ne sai Abdullahi bin Qudi ya tantara waɗannan umarni guda uku sai akan Islam sai akan imani sai kuma akan al-ihsan. Hukumin ya tsara su sauran fassaran kamar da zai zo wattaqu llaha la'allakum tuflihun. An gane irin waɗannan kare da muka faɗa suna nan da yawa a cikin Qur'ani. Inda Allah subhanahu wataala zai yi magana a kan waɗannan mutane daban-daban su uku. An gane kamar inda Allah yake faminhum man yamshi ala baɗri wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba. أقول لكم أن سبحانه وتعالى فمنهم جاهل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بينا ما كان هنا كان ولا نوع نوع المتعلي ده بند بس أما جس إن كهذا في ذاك المسلم بسمين جدا سيا أنجاني فنم كل نبى بتشينه في ناس عم بتشينه في كبين من هذا كان معنا مسلمين أنجاني إذا هذا عم بتشينه shi da dan uwansa yana daukar ma'anar sa na shi shi kadai. An gane misali dan Allah subhanahu wataala yayi magana cikin Qur'ani shi ya ayyuhal ladina amanu ya kawo masa ladina amanu to har musulmai suka iya shiga cikin karkashin wannan kira da yayi ko da ba su tashi mataki na imani ba. An gane saboda anan ma lafazi na imani shi kadai ya ka fada amma lokacin da aka hada aka faɗi lafazin imani aka faɗi lafazi na na Islam to kowanne yana ɗaukar ma'anar sa ne kamar yadda ya zo a cikin suratu Zariyat inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin kama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin. Kun gane ya hada su gaba ɗaya. An gane mu'minin yana ɗaukar ma'anar sa daban, musulmi yana ɗaukar ma'anar sa daban. Amma a lokacin da aka zo aka ambaci ɗaya daga shoku ba ambaci ɗayan ba yana ɗaukar ma'anonin su gaba ɗaya. Don mun yi bayani a lokacin da muke bayani akan maratibul islam. Wannan kenan fassara na biyu. Sai fassara na uku da aka yi wannan aya cewa kowanne daga cikin waɗannan lafuzzuka ko umarni guda uku yana ɗauka ne yana bayani akan kowanne yana ɗauka yana bayani akan wasu matsayi ne waɗanda suke cikin al-islam al-iman da al-insaf din gaba kudinsu. Alal misali, za ka fassara aya din a maqamul islam ma'ana gaba kudinsa, za ka fassara ayar a maqamul iman, za ka fassara shi a maqamul insan. An gane wancan fassara na biyu da muka yi, mun fassara ayar ne lokaci guda a waɗannan matsayi guda uku: al-islam, al-iman, al-insan. Wannan fassara na uku yana magana ne ayar da kanta za ta yi fassara ta da farko akan al-islam, ka gane fassarawa akan al-iman, ka gane fassarawa akan al-insan, ba lokaci guda ba. Ta ce isbiru al-islam wa sabiru al-iman wa rajiqu al-insan, ba haka ba. An gane isbiru za ka fassara ni zuwa maqamu tauba, ɗaya daga cikin matsayi na farko, wato daga cikin matsayi na al-islam. Wa sabiru kuma maqamu istiqama, wa rajiqu kuma maqamu taqwa. Kuma ka zo ka fassara isbiru maqamu, maqami na farko na imani. Isbiru yana ishara zuwa ga maqamu tasdiq, wa sabiru yana ishara zuwa ga maqamu ikhlas, wa rajiqu yana ishara zuwa ga maqamin tumanina. Sai ka dawo kuma, sai ka dawo kuma ka fassara a maqamul insan. In ka ce isbiru yana magana akan maqamul mushahada, wa sabiru yake magana akan maqamul muraqaba, wa rajiqu yake magana akan maqamul ma'rifa. An gane ai, sai ka zo ka fassara shi a haka. Ki za ku dauki fassara na farko, wato fassara wannan aya isbiru wa sabiru wa rajiqu akan maqamul islam. Allah subhanahu wa ta'ala da yake isbiru yayi umarshi waɗanda suka fara musulunta suka take mataki na farko daga matakai na musulunci. Mataki na farko daga cikin matakan musulunci shi ne ka bar addininka na da kake yi, ka tuba ka shiga addinin musulunci. Ma'ana da kai kafiri ne, kai kalmar shahada, ka shiga addinin musulunci, ma'ana ka tuba, ka shigo cikin addinin musulunci. To wannan umarni ana bada umarni ne ga wanda ya taka mataki na farko na musulunci, shi ne tuba da barin addinin sanada da shigowa cikin addinin musulunci. Allah ya umarce su ne da yin haƙuri, saboda addinin nan da suka bari na baya daga cikin waɗanda suke tare gabaninsu musulunta sukan iya hila musu makirce-makirce akan sun bar wancan addini sun shigo zuwa ga addinin musulunci. Kamar yadda kowa ya sani, Kiristoci idan wani ɗan uwan su ya musulunta za su yi balaganin kashe shi, ko za su yi balaganin in sun ba shi wani kuɗi ne yana kasuwanci a hana shi a kwace, za su yi ƙoƙarin saka shi cikin wani ƙunci ko su raba shi da ransa. Saboda haka wanda ya fara shiga addinin musulunci ya taka mataki na tuba, Allah ya umarce shi da haƙuri, ya ce isbiru ku yi haƙuri, domin duk irin abin da za a yi muku, ko za a kwashe dukiyar da ke hannunku, ko za a kashe ku, ko za a bashe ku, kada ku yarda ku koma addininku na da, ku tabbata ku yi haƙuri ku tsaya a kan addinin musulunci. Sannan haka na wanda ya shiga sabon musulunci, ya shiga musulunci sabo, sabbin musulunta, a ibadu na cikin addinin musulunci yana ba su wahala. Misali a ce kai sallah da safe, azhar da asar, magrib da isha, shi an ne ya sani da a safe shi kunnan sau daya, ranar lahadi zai je coci ya yi ta kide-kide ya yi wake-wake, shi kenan daga nan sai kuma wani sati. Sai ka za ka ce musu ai kun mun je ka zo masallaci ko an sallah ko biyar biyar, kun ga wani abu ne wanda shi da bai saba ba yake da wahala a kansa. To yana buƙatar ya yi haƙuri, ya yi haƙuri gabanin ya aiwatar da ayyukan ibada da ya zo ya tayar a cikin addinin musulunci. Sai Allah ya umarce su, ya kira su, ya ce isbiru, ya yi haƙuri. Kenan mataki na farko daga maqamul islam shi ne at-tauba. Wa sabiru kuma ya zo ya yi bayani a kan mataki na biyu daga cikin maqamul islam. Wannan matakin kuwa shi ne al-istiqama. Ana nufin bayan mutum ya musulunta, ya shiga addinin musulunci, shi ne tauba da muke bayani a kansa. gabanin hankalin ka ya nutsu ya tsaya ci akan addinin musulunci za ka samu ɗaukar lokaci. Wani lokaci zai dinga tunawa da abubuwan da ya saba yi a cikin addinin sa na da. Zai saba da abokanansa ko iyayensa waɗanda zai dinga tunawa da abokanansa ko iyayensa waɗanda su iya rabu da su a wancan addini ɗin. Yana ta shakka yana ɗan taraddudi ko su da addinin musulunci ya yi imani da Allah. Amma yana tunaninsu yana jin cewa akwai wani alaƙa tsakanin su. To a lokacin da ya zo ya samu istiqama zai san da cewa babu alaƙa tsakaninsa da dukkan waɗanda ya rabu da su a wancan addini. Ko da ɗansa ne ko ɗan uwansa ne ko mahaifinsa ne babu alaƙa. Shi dai kawai ɗan uwansa wanda akwai alaƙa tsakaninsa da su shi ne kawai wanda wasu ga wannan addini musulmi ɗan uwansa ya samu istiqama. Mutum da wannan abu ne wanda yake da wahalar gaske. Abu ne wanda yake da wahalar gaske take mataki na istiqama. Domin iyayenka ne, ‘yan uwanka ne, ‘ya’yanka ne, amma kuma ce za ka rabu da su tun da su ba musulmi ba ne, ba alaƙa tsakaninka da su, yana da wahala. Shi yasa Allah ya umarce su da wasabiru, ya umarce su da wahala shi ya umarce su da haƙuri cikin takura. Ka yi haƙuri amma a takure, ka takura kanka ka yi haƙuri. Shi ne ake kiransa musabara. Ka takura kanka ka yi haƙuri. Kaga ba zai yi ya samu istiqama ba sai ya takura kanka sai ya yi haƙuri. In ya takura kanka ya rabu da iyayensa, ‘ya’yansa, aka raba tsakaninsa da matarsa in ba ta shiga addinin musulunci ba da abokansa na da duk suka rarrabu wannan sai ya takura kansa domin wannan haƙuri tukunan zai samu istiqama. Ya ji cewa lallai shi musulunci shi kaɗai ne kawai addini. Ya ji cewa kuma musulmai su ne kaɗai ‘yan uwansa banda sauran waɗanda ba musulmai ba ne. Ya rajitu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba da umarni ne zuwa ga waɗanda suke mataki na uku daga al-islam. Shi ne mataki na ashakawa. Mataki na ashakawa. Menene ashakawa? Shi ne jin dukkan abin da Allah ya bada umarni da kuma barin dukkan abin da Allah ya hana. Wannan mataki kuwa mutum da zai kai shi ba sai in ya hada alaka sosai tsakaninsa da waɗanda suke ɗan uwansu ne musulmai, ɗan uwansa ne musulmai, sannan kuma ya hada alaƙa tsakaninsa da ibadu na Allah subhanahu wataala. Da wannan ne zai take wannan matsayin. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa rabitu, domin murabata shi ne hada alaƙa tsakaninka da wani abu. A nan ka hada alaƙa tsakaninka da nau’o’i daban-daban na bautawa Allah subhanahu wa ta’ala. Tukunan za ka zo ka samu takawa ba abu ne wanda yake da sauƙi ba. Domin aka ce duk wani abin da Allah subhanahu wa ta’ala ya ce ka yi shi kake yi, sai abin da Allah ya ce ka bari ka bar shi, to a nan tukunan ka tashi mataki na attaqwa. Wanda kuma ba zai samu ba sai ka hada alaka ka kulla tsakaninka da kuma jin nau’o’i daban-daban na ibadu. Shi ne a nan Allah ya kira su ne cewa rabitu. Sai kuma mu koma makamin iman. A makamin iman umarni na farko ya ayyuhan nabiyina amanu isbiru. Isbiru ku haƙuri. Isbiru ku haƙuri. A nan ya yi ishara zuwa ga makamin tasbir. Wato matsayi na farko daga cikin matsayi na al-iman. Saboda mataki na farko da mutum zai taka na imani shi ne ya gaskanta Allah da manzo. Ya gaskanta duk abin da Allah da manzo suka zo da shi. A nan ya take mataki na farko kenan na imani. Sai Allah ya umarce shi ya ce isbiru. A nan haƙuri shi ne an fassara wannan isbiru ɗin isbiru ala jihadi aw isbiru ala a'daikum. Ku yi haƙuri wajen yin jihadi fi sabilillah. Domin jihadi fi sabilillah sai wanda ya gaskanta alƙawarin Allah da manzo shi ne zai sadaukar da rayuwarsa ya ji cewa a shirye yake a kashe shi akan addininsa sai ya gaskanta Allah da manzonsa.
kawai da Allah subhanahu wataala yake cewa walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahu illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahada Allahu alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم بعد من آيين الله سبحانه وتعالى يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب يتي المؤمنون يتي وقتين دا المؤمنين شكا جاء الأحزاب من كياسين شايو من كنت تورتا سجدو يتي قالوا يتي هذا ما وعدنا الله ورسوله wannan shine alƙawarin da Allah da manzonsa suka mana cewa in kuka tantare ku kuka je za ku yi jihadi za ku ga abokan gaba sun fi ku yawa dama Allah da manzon ya gaya mana haka sun gaya mana haka wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya wa ma zadahu yawan waɗannan mutane da suka tantara ba abin da zai kara musu illa imanin wa taslima sai imani da kuma sallamawa Allah subhanahu wa ta'ala ya dare cewa min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah daga cikin mu'mini akwai wasu mazaje wadanda suka gaskanta alƙawarin da Allah da manzonsa suka musu gaskanta da abin da Allah da manzonsa suka muke na alƙawarin in sun yi jihadi za su samu kaza in sun yi jihadi za su samu kaza su suka gaskanta kaga kenan wanda zai tashi mataki na farko na imani a tasdiq da zai tashi ba sai ya gaskanta Allah da manzonsa gaskanta Allah da manzonsa da alƙawarin da Allah da manzonsa suka yi mu'minai baya yiwuwa sai in an yi haƙuri don sai da haƙuri tukun nan za ka iya tuntarar dukiya ka yi haƙe ku su kashe ka sai ko kai ku kashe ku wannan yana buƙatar haƙuri shi yasa waɗanda suka take mataki na farko na imani a tasdiq Allah ya umarce su a fassarar wannan aya a maqamul iman yake isjiru wasabiru kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci waɗanda suka take matsayi na al-ikhlas wanda shi ne mataki na biyu daga al-iman ya ce muku wasabiru ne saboda ikhlasi menene ikhlasi ka bar komai ka bar kowa a cikin ibadun da za ku yi shi ne ikhlasi nan kuma da'iman yana buƙatar yabo yana son yabo yana son kuma a daɗaɗa masa kowane lokaci to wanda zai tashi mataki na al-ikhlas zai dinga lokacin da zuciyarsa ko ransa yake so a yabe shi sai ya danna sai ya danne ainihin zuciyarsa ɗin sai ya danne son zuciyarsa domin ikhlasi ya tabbata a cikin zuciya a duk lokacin da yake so yake so kuma a faɗi ayyukan da ya aikata na kirki sai ya danne zuciyarsa ya hana domin wannan shi ne zai fitar da shi daga ikhlasi ya kai shi cikin riya wannan kuma ba zai yi ba sai an takura zuciya sai an takura zuciya ne ba a samu matsayi na ikhlasi domin ba mutumin da ba ya so a yabe shi an gane kowa yana so a yabe shi amma duk lokacin da ka ga ka yi aikin alkhairi na lada zuciyarka ya dinga raya ma da ma a ce min kaza domin da ma a ce a yabe ni sai ka danne zuciyarka ɗin ka takura shi ka tabbatar da ikhlasi a cikin zuciyarka shi ne ake kiransa musadara takura ainihin zuciya a kan haƙuri wannan haƙuri kuwa ka takura shi ya haƙura da yabon mutane ya haƙura da komai da kowa a cikin dukkan ibadun da kake aikatawa sai Allah subhanahu wataala sai sa ku ce wasabiru wa rabitu Allah subhanahu wataala ya umarci waɗanda suka tashi matsayi na biyu na imani shi ne matsayi na al-tuma'anina
at-tuma'anina, domin da tuma'anina shine tabbicewa ta rubu da Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci. Idan ku ce wannan matsayi ranka baya baki, ba abin da za a maka ranka baki, babu wani abin da zai same ka na jarraba ya barazanar da kai ko ya tayar maka da hankali, saboda ka san kowane daga Allah subhanahu wata'ala ne yake. An gane, kamar yadda a wancan lokaci da muke muku ishara a kan bayanin da muke na maratibul islam, mun yi bayani sosai a kan wannan matsayi na tunaniya. Mun kawo misali da ummu Musa, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ta da ta ɗau ɗanta jinjiri ta sa shi cikin akwati, ta jefa kuma akwati cikin ruwa. In ta yi haka ne su Fir'auna ba ya samu ta kashe ɗanta ba. An gane, wannan kuma amina kenan. Domin in ya kashe wata ba ta kashe wannan matsayin kuma amina ba, za ta ce a ni da na gujewa a kashe shi. Sannan kuma wannan abin da aka umarce ni da shi ai shi ma kashe shi ne. Kuma da yaro ne jinjiri za ka sa shi cikin akwati, a ina ta ina zai yi numfashi, ka kulle akwati, ka jefa kuma akwati cikin ruwa, kuma a ce ta min yado ila. Amma da ke ta samu matsayi wannan na tunanina, tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce mata inna raduhu ilayka wa ja'iluhu min al-mursalin, a wannan lokaci sai ta sa ɗan taɓo cikin akwati ta jefa shi cikin ruwa. Kamar da Allah kuma yake zai mayar mata, sai ya mayar mata ɗin. An gane, haka nan duk matsayi idan ta tashi wannan matsayi, babu wani tashi ne da kuma wani abu da zai zo ya barazana ta kai. An gane, domin ka nutsu da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ma ko ya dantar maka. To masu waɗannan matsayi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce warajibu. Ma'ana warajibu shi ne su kulla su murabata, wato su hada alaka tsakanin zuciyarsu da gabansu da baki ɗaya da bai kawo Allah subhanahu wa ta'ala. A nan ne za su tashi wannan matsayi. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, waɗanda suka yi imani ya zikirin Allah zukatanku yana samun nutsuwa ta hanyar yawaita zikirin Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa. Kinga zikiri yana ɗaya daga cikin ibadu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni a yi a ayoyin da yawa daga cikin Qur'ani. Fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, wa dhakirina Allaha kathiran wa dhakirati, da makamancin ku. To kenan, kamar yadda zikiri Allah ya ce yakan sa mutum ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa, duk abin da Allah ya hukunta masa ya karɓa, to haka ne dukkan nau'o'in ibadu gaba su ɗaya. In ka kula da ibadu, Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka tashi wannan matsayi. An gane, ma'ana ta kulla tsakaninka da tsakanin gaɓanka da zuciyarka da ibadu da bai kawo Allah subhanahu wa ta'ala. Da'imar zuciyarka yana tunani a kan Allah, gaɓanka suna bai kawo Allah, kai kanka kuma kana jin cewa kai na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Duk abin da yake bukata da kai a shige kake ka ba da rayuwarka, a nan sai ka tashi mataki na tuma'anina. Wannan kenan a dangane da makamin iman. Sai kuma makamin ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala da yake isbiru, yake magana ga waɗanda suka tashi matsayi na farko na ihsan, shi ne matsayi na mushahada. Mushahada shi ne ka ji cewa kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da kake bauta masa, kana jin kamar kana ganin sa. Yadda idan wani ya tsaya a gaban ka yace idan baka yi kaza ba zan kushe ka, to za ka tsaya ka nutsu kai wannan abin daidai kamar da yake bukata, sai kana ganin duk lokacin da kake ibada kana tsaye ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ka, saboda haka ba za ka wajja ka yi kuskure cikin wannan ibada ba. An gane, to kun ga wannan matsayi ba ya yiwuwa a kai shi sai ta hanyar ladabta kai da yawan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙuri duniya. Kusa da farko muke bayanin ba kowa bane yake iya tashi matsayin muraqaba ko mushahada, ballantanen matsayi na ma'rifa ba kowa bane, sai garaje, sai mazaje, sai masu himma sai masu kokari waɗanda za su hana kansu bacci cikin dare su kwana suna lafin fili su kwana suna karatun Qur'ani waɗanda kullum zukatansu tunani yake akan Allah subhanahu wataala har su kuma kullum zikiri ne yake yi kowane lokaci kuma a tsaye suke a kwance suke a tafiya suke kowane lokaci ba sa rabuwa da abbatun Allah subhanahu wataala da waɗannan nau'o'i daban-daban na ibada a nan ne za a take matsayi na muraqaba musahada wanda wannan baya yiwuwa sai da haƙuri shi yasa Allah subhanahu wataala yake domin ku yi haƙuri ya sabiru kuma yake magana a kan waɗanda suka take matsayi na muraqaba matsayi na biyu daga cikin matsayi na al'insan menene muraqaba muraqaba shi ne ka ji cewa kuna tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka rabuwa da shi duk inda ka tafi yana nan duk inda ka tafi shi ma yana nan ba ka rabuwa da shi muraqaba kenan kaman da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhi yaraka hina taqul alladhi yaraka hina taqul idan ka tashi yana kallon ka in ka zauna yana kallon ka Allah subhanahu wa ta'ala kuma kana jin yana kallon ka din kana jin al'ajiyar ka cewa kuna tare da shi kalin da a wasu ayoyi ta cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yana tare da ku duk inda kuke to kai kana jin duk inda ka shiga duk lungun da ka shiga ka je ka tsaya kana jin to akwai Allah tare da kai wannan yana hana ka sabon Allah an gane dan wasu sabon Allah tsaya ake yi ake yi sai dan ka je ka tsaya ma dama inda ka tsayan nan za ka ji a zuciyarka a gangan jikinka cewa akwai Allah tare da kai sai ka fasa wannan sako din an gane kamar da ake ba da hikaya wata bayyanar Allah yake ta shiga cikin kunci ta sadu da wani namiji suka yi alkawari a cikin idan ya biya mata da bukata ya ba ta bukatunta ya ba ta bukatunta to ita ma za ta biya mata bukata ya ba ta abin da take so sai da ya aka shiga cikin wani daki aka kulle aka kulle aka kulle ya tabbata ya buɗe ta ga yanan mai kai ga ba kowa kuma yake kokarin biyan bukatunta da ita ya lalata da ita kuka yi ko take mu ta sai ko ta ɗaya kullu ba ta samu ka kullu ba in ka kulle wannan kofar kuma kike nan magana ya kare sai ya nan mai kai duk da sai ba ko san da ban kullu ba sai shi akwai mutuba mutuba yake babu sai kuka mu ga kofar da ba ku kullu ba shi ne kofar Allah subhanahu wa ta'ala duk inda kullun nan da kai to Allah yana nan yana ganin ka hadin ne shi ne abin da ake kira da muraqaba kike nan sai ya tuba daga wannan lokaci sai abin da na ba ki je ki na ba na ya so ni na ba ki kike ta daga wannan lokaci shi kanka kuma Allah ya arzuta shi ya take wannan mataki duk inda yake duk abin da zai yi yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wannan mataki da yake taba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba dan ko mai gidanka ne ko mai gidanka ne idan ya baka wasu kudi kana tashiyar shi ma dama tare kuke tafiya a kan idan ka kuke yin waɗannan harkoki bayan da za a kai ka zambace shi sai da yana gani yana gani duk abin da kuke yana gani da yadda da nan yadda ba kai ma ba za ka tara ba don idan ka kai ne ka wani abu zai iya koranta an gane ai to wannan kuma ba a samu sosai da mutabara ba da sabiru ba sai da mutabara ma'ana sai da takura kai takura kai wajen doka da nau'o'inta daban-daban a nan ne har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka matsayin duk inda kake za ka ji cewa Allah yana tare da kai an gano sai sa na farko ne sai isbiru na biyu kuma ya ce ya sabiru an gane a yi na uku kuma ya ce ya rabu'u shi ne matsayi na uku daga cikin matsayi na insan wanda wannan matsayi su ne matsayi na ma'arifa me ake nufi da ma'arifa abin da ake nufi da ma'arifa shi ne mutumin da zuciyarsa yake allake da Allah subhanahu wa ta'ala kowanne lokaci zuciyarsa ba sa rabuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yana tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da ya tuno a cikin zuciyarsa wannan abun zai tabbatar muku da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne. Wannan abun zai nuna masa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan. Wannan abun zai nuna masa Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi zai kaza, shi zai kaza. An gane ai kullun zuciya a wannan babu wani abu ko min karfinsa ko min girminsa face zai san Allah subhanahu wa ta'ala da wannan abu, kuma zai gano wani hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a wannan abu. An gane baya raina abu ko min karfin abu kalla au dakka abun ko kuma dalla au dakka abun babba ne ko kuma yayi karfin ne sosai, to a wajensa duka abu ne guda daya. Domin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwan ya yi su ne domin su nuna shi subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne, sannan kuma su nuna cewa huwa zahiru wal batinu, shi ne azzahir kuma shi ne albatin. An gane to wannan shi ne ake kiransa ma'arifa. Wanda ya tashi wannan matsayi shi ne ake kiransa al'arifi. Wanda ya tashi wannan matsayi shi ne ake kiransa al'arifi. Wanda idan mutum ya duba littattafan malamai waɗanda suka rubuce rubuce a wannan fage zai samu cikakken bayani a kai. Daga cikin waɗannan littattafai akwai littafin Ibnu Qayyim al-Jawziyya wanda ya yi mai suna Madarijus Salihin, a wannan littafi ya yi bayani sosai a kai. Haka nan littattafan da Sheikh Ibrahim ya suka rubuta radiyallahu ta'ala anhu, haka nan wasu littattafai daban masu yawa waɗanda suke magana a kan wannan ma'arifa. Abinda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ce wa rabitu, saboda murabata shi ne haɗa alaƙa tsakanin wani abu da wani abu. An gane ana kiransa ribat, ana kiransa murabata. Shi kuma alaƙar ku yana haɗe ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, ba komai ba kowa. Sai sa suka ce ainihin wannan matsayi. To waɗannan kowanne daga cikin waɗannan umarni guda uku kamar yadda ya gabata yana magana ne a kan waɗannan matakai guda uku waɗanda suke ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda uku: al-islam, al-iman, al-insan. Misali idan kai magana a kan al-islam, isbiru yana magana akan tauba, wa sabiru yana magana akan istiqama, wa rabitu yake magana akan at-taqwa. In ka tattara al-iman, isbiru yake magana akan at-tasdiq, wa sabiru yake magana akan al-ikhlas, wa rabitu yake magana akan at-tuma'anina. In kai magana ko ka tattara al-insan, isbir yake magana akan mushahada, wa sabir yake magana akan muraqaba, wa rabit kuma yake magana akan ma'rifa. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wattaqullaha kutaa wakawa tsakanin ku da Allah subhanahu wa ta'ala. Zuciyarku ya kasance a kai takawa. Menene takawa? Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku aikata, ku aikata. Wanda ya hana ku ku bari ku bari shi ne ma'anar takawa. Yace idan kuka yi haka za ku samu falali, za ku rabu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan su ne takaitaccen fassarar wannan aya kamar yadda ake bukata a fassara shi. Kowanne kuma daga cikinku kamar yadda muka bayyana yana buƙatar lokuta masu yawa domin a samu a ƙarasa bayaninku. Mun takaita shi ne saboda mun yi bayani waɗannan abubuwa da baki ɗayansu a wani majalisinmu da muka kira shi da suna Maratibul Islam, inda duk mun yi bayani a kansu. In na yi ta wannan aya mun bayyana al-awjihi da kuma hanyoyin da Maratibul Islam sun suke haɗuwa da waɗannan ayoyi ko kuma waɗannan umarni guda uku. Waɗannan hanyoyin su ne muka bayyana, sannan kowanne daga cikinsu yana buƙatar a yi bayani dalla-dalla a kai. Misali za a iya ɗaukar at-tauba, shi kansa yana buƙatar a ce ana da bayani a kansa cikakke. Za a iya ɗaukar al-istiqama, shi ma yana buƙatar bayani. Za a iya ɗaukar takawa yana bukatar bayani. Hakika ne idan muka ce za mu fassara ayar ne cikakken fassara ta ne da muke bukata lokacin da kuma muke da shi ba zai ishe mu ba. Sai kuma mun yi alƙawari daga yanzu ba za mu dinga wuce awa ɗaya ba dukkan majalisi da muke yi, sai dai kuma tafsiri ne kawai za mu iya kai su zuwa awa ɗaya da rabi, amma duk wasu zama da za mu yi a gaban nan za mu yi ƙoƙari mu dinga ganin cewa mun ƙarasa a awa ɗaya, domin kada mutane su dinga kosawa. Za mu taƙaita a nan domin akwai wasu tambayoyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akwai mai tambaya game da abin da yake da intikar ko tawaje, yake cewa mai matsayin kamar ajiye ko ne ke kamar abin da yake da kuna ko gyaɗa ko wake ko abin da yake ba da haka, shi ne ke da mahukuncin kori da waɗannan abubuwa.
A tawajin da yake lallan abu ne wanda kowa ya sani abu ne wanda yake haramu, sannan kuma kodin sun ajiye duk wani abin da musulmai suke da bukatarsa. Idan aka ɗore wannan abin musulmai za su shiga cikin kunci, ajiye shi haramun ne, shi ne ake kiransa kodin. Na dama wannan abin musulmai suna bukatarsa, in aka ɗore shi a kasuwanni babu su, ba a samu su a kasuwanni, sai ana samu su amma ya yi tsada saboda an saye su da yawa an ɗore, wannan haramun ne. Sannan kuma akwai hadisai da dama kullum da suka zo suka rattaba uquba da kuma mummunan sakamako ga waɗanda suke aikata haka. Sannan kuma masu aikata haka Allah ba zai albarkaci dukiyar da suka tara ba, za su iya tara dukiya Allah subhanahu wataala ya tafiyar da su ta wani hanya daban ya halaka dukiyarsu da su. Saboda haka ala kulli hal kodin ko kuma abin da a larabci ake kiransa al-ihtikar, abin da yake haramtacce, duk kuma abin da mutane suke da bukatarsa a kasuwa harami ne, ko ka siyo su da yawa ka ɓoye su. An gane imma abin an rasa shi a kasuwa saboda masu kuɗi sun ciye sun ɓoye, imma kuma akwai a kasuwa amma saboda sun ciye sun ɓoye wannan abin ya yi tsada, duk kowanne daga cikin su haramun ne. An gane mai aikata shi kuma ya zalunci musulmai, ya zalunci kuma al'umma, domin a sanadiyyar sa ne musulmai suke shiga cikin wani kunci. Mu wanda insha Allah za mu samu wani majalisi wanda za mu yi bayani cikakke a kan shi wannan lamarin, wanda kuma galibin 'yan kasuwa a wannan zamani ba su tsira da shi ba, galibin 'yan kasuwa. Saboda haka za mu yi bayani insha Allah wani lokaci cikakke a kan wannan matsala.
Ko kuma ne yin tambaya a kan abin da yake da sallah ta jana'iza, shi ne ke so a mata bayani a kai.
A sallan jana'iza wani abu ne wanda yake sananne a lokacin da aka gama wa mamaci wanka, shi ne ba a samu wanda zai wuce gaba ne ya tsaya a kansa. Wannan tsayawar da zai yi za a yi tabu, idan aka yi tabu shi imamu zai wuce gaba. Abinda ake so da shi shi ne da karanta fatiha, bayan ya karanta fatiha ya yi addu'a, sai ya yi addu'a ya yi kabbara, kuma ya ƙara yin addu'a ya yi kabbara, ya ƙara yin addu'a ya yi kabbara. Kabbaransa na kudu na ƙarshe kenan, zai addu'a ga shi mamacin da kuma sauran musulmai gaba ki ɗaya. Takaitaccen addu'ar da ake so ya yi tsakanin kowanne kabbara da kabbara, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, in ya taƙaita a haka ya wadatar. Don wannan addu'a ne wanda ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Abu Salma ya rasu ya masa ainihin wannan addu'a, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, ya hada duk wasu nau'o'in nemawa shi wannan mamaci ɗin gafara da afwa. An gane idan ya faɗi haka ya wadatar. Amma kuma akwai wasu addu'o'i daban, kamar yadda mai misala ya kawo wasu addu'o'i masu tsawon gaske, amma wannan taƙaitaccen addu'ar nan idan ya yi tsakanin kowanne kabbara da kowanne kabbara to ya wadatar. Kabbara dai guda biyu ne za a yi a lokacin da limami ne kabbara ya ce Allahu Akbar, kuma na baya za su yi kabbara.
saboda haka sallah ne da babu ruku'i babu dagowa babu sujada ba komai an gane zai kabbara harama sai ayi wadannan kabbarori sannan kuma sai ayi sallama domin nema wa ainihi shi wannan wanda ya rasu din rahama a wajen Allah subhanahu wataala kuma ya tarar da Allah cikin sarki
alhamdulillah sai kuma